إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوة أولا يمتشي نرانا لتنم بيو قوات الرمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة لليه إيدة أشهرين ترى wanda yazo daidai da daya ga watan tara shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi dake jihar Borno a garin Maiduguri, a darasin mu na biyu cikin tafsirin surat Yunus, wanda muka tsaya a jiya akan aya ta 37, ko zamu tashi kan aya ta 74 بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
نعم. الله مدعوك في سركية كيتشيوا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سنن مكا ايكو من بعده باين النبي نوح مكا ايكو دا رسلا وسمن زنم الى قومهم زواغ متاننسو فجاؤوهم بالبينات سكا زومس دا هجوجي بينا نوكرر فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل basu kasance waɗanda suke masu yin imani ba da abinda suka riga suka ƙaryata da shi tun a karan farko. Kazalika natbau ala qulubil mu'tadin, haka nan muke rufi a bisa zukatan waɗanda suke masu ƙetare iyaka. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama ba mu kissar annabi Nuhu alaihi salam a bisa tsarin da muka ji ta ajiya, a bisa taƙaita wadda Ubangiji ya yi domin buƙatar da ake da ita a wannan sura ta bayar da wannan kissa ta annabi Nuhu alaihi salam, shine don a faɗi irin yanayin hali da yake kansa, ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa a Makka, shine irin halin da annabawa suka kasance a kansa a karan farko. Annabawa sun fuskanci jama'ar su, sun ga ainihin toshewar ainihin basira ta jama'ar su, sun ga kuma dagewa akan kafirci da kuma kokarin yaki da gaskiya. Annabawa sun ga wannan, saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani abu bane bako shi ma yaga irin wannan. Don haka Allah madaukakin sarki ya ba da kissar annabi Nuhu domin ya kwantar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama, ya lallashi sahabbansa. Bayan nan sai Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan, bayan annabi Nuhu mun aiko da manzanni. Allah ya aiko da manzanni daban-daban bayan annabi Nuhu alaihi salam, wanda shine farkon manzanni. To bayansa kuma manzanni sun ci gaba da zuwa, Allah ya ci gaba da aiko su. A nan Ubangiji bai faɗi waɗannan manzannin ba, amma a wasu guraren Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan manzannin da Allah ya ta aikowa bayan annabi Nuhu alaihi salam, kamar irin annabi Nuhu, annabi Hud, annabi Salih, annabi Ibrahim, annabi Lut, annabi Shu'aib da dai sauransu, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul A'raf da kuma cikin suratul Hud, wacce za ta zo nan gaba. sannan kuma zai yi a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya aiko bayan annabi Nuhu akwai waɗanda ma bai ba mu labarinsu ba kamar yadda yake cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayka akwai manzannin da mun riga mun baka labarinsu akwai kuma waɗanda ba mu baka labarinsu ba wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka saboda haka ba duka ne Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labarinsu ba akwai waɗanda ya bashi labarinsu akwai waɗanda bai bashi ba saboda haka rusulan da Allah ya faɗa anan zai yiwu a cikin su ma akwai waɗanda Allah bai faɗa mana a cikin littafinsa alqur'ani ba amma Allah ya aiko su bayan wucewar annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce rusulan ila qaumihim rusul jam'i ne na rasul ana nufin manzanni qaumihim anan akwai abin nan jam'i muqabilul jam' idan akai jam'i muqabilul jam' kamar kace Allah ya aiko da kowane manzo zuwa ga al'ummarsa kowane manzo zuwa ga al'ummarsa wali kulli ummatin rasul kayar da Allah ya ce wali kulli ummatin wato kowace al'umma tana da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikin ta saboda haka Allah ya aiko da manzanni daban-daban zuwa al'ummomi daban-daban mun ce lokacin annabi Nuhu alaihi salam al'umma ɗaya ce amma daga baya duniya tana ƙara faɗaɗa mutane na ƙara hijira daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa duk kuma sanda wata al'umma ta yi hijira zuwa wani guri za ta kawwana wata al'umma ne da haka duniyar sai ta riga ta faɗaɗa to kuma a wancan lokacin duniyar ba kamar yadda take a yanzu ba ne ta zama kamar alƙarya ɗaya wanda yake Najeriya ya san me yake gudana a China ya san me yake gudana a India ya san me yake gudana a ƙasashen Turai da sauransu a da can ba haka ba ne wanda yake Najeriya bai san me yake gudana a abinda yake faruwa a Niger ba ko a Kamaru ko a Ghana domin a wancan lokaci babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu haka kowace al'umma tana rayuwa kamar ita kadai ce ba wata tare da ita haka take fahimtar kanta domin ko kula ko da nan da shekara 200 baya shekara 200 baya ba a san wata ƙasa America ba amma yanzu ba wanda bai san akwai America ba saboda an yi ta gano garuruwa da ƙasashe da wasu al'ummomi da wasu mutane waɗanda da ba a san da su ba sai duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya to kasancewar a wancan lokacin duniyar da a yayyage take a daddatsa take wani bai san da wani ba kowace al'umma tana buƙatar a aika mata da manzanta domin ya mata wa'azi ya sanar da ita shi yasa Allah ya ce ya aika ma kowace al'umma da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir domin mutum manzo ɗaya a wancan lokacin ba zai iya gane duniyar gaba ɗaya ba Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim fa ja'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu karara wato suka zo musu da mu'jizozi suka zo musu da ayoyi suka zo musu da tsari na rayuwa wanda idan mutum ya kalle shi zai san cewa lallai wannan tsarin ba tsari ne na dan adam ba tsari ne na Allah saboda irin abin da yake kunshi a ciki na hikima da hankali da basira da sanin ya kamata kowa ya gan shi ya san tsarin Allah ne sannan ga hujjoji waɗanda suke mu'jizozi ne abubuwa ne wanda suke khawariqul ada wanda annabawa suke nunawa wanda suka wuce hankalin dan adam abin da dan adam bai saba gani ba amma duk da haka Allah ya ce fa ma kanu yu'minu bima kazzabu bihi min qabl ba su kasance ba masu yin imani da abin da suka riga su karyata da shi wato wannan shi zai fi baka mamaki ba halin annabi Nuhu da mutanansa ba halin annabi Nuhu da mutanansa a gabanin annabi Nuhu ba a aiko da wani manzo ba amma daga wucewar annabi Nuhu bayan Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi na shekaru masu yawa aka samu ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi Allah ya halaka sauran ya bar waɗannan ƴan kaɗan ɗin su waɗannan ƴan kaɗan ɗin suka zama khala'ifa fil ard suka zama su ne suka maye gurbi a duniya suka ci gaba da raya duniya daga baya abubuwa suka ƙara lalacewa Allah ya ta aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ya zo idan mutanensa ba su gaskata shi ba Allah yana share su ya kawo su amma duk da haka kowace al'umma ta zo maimakon ta ɗauki darasi daga al'ummar da ta wuce bayanta sai kuma ta kuma komawa ta fada cikin irin abin da waccan al'umma din ta fada a kai kaga wannan shi ya fi ban mamaki a ce ga abinda zaka dau izina da shi ga abinda zaka dau darasi ka dau aya amma kuma wannan bai amfane ka ba kaga dole ne ya zama abin mamaki kuma cewar ubangiji fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu wannan yana nuna cewa wa'azin an yi ta musu daya bayan daya duk lokacin da manzo yazo ba sau daya zai yi shela ba yace ni manzon Allah ne ga hujjoji na ga ayoyi na ga abinda nazo da shi shikenan yace ya gama bayani a'a zai yi ta musu ne yau da gobe yayi tai ya bi su gidajen su ya bi su gurin tarurrukan su ya bi su a daidaikun su ya bi su a jama'ar su amma duk da haka duk da wannan naci da annabin zai yi da irin wannan maimaita wa'azi da zai yi sai ya kasance ba za su yi imani ba ba ubangiji bane ya halicce su da zuciyar ba za su yi imanin ba ubangiji yana hayya wa dan adam damar ya yi imani babu wani dan adam da ake haifa face zuciyarsa a bude take wato takaddun zuciyarsa fari kal suke babu wani rubutu a ciki ma min mauludin illa yuladu ala alfitra a bisa fitra ake haifar kowa daga baya ne wasu wani datti da wani lalacewa yake shiga zuciya amma asali dan adam Allah ya ba shi damar ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza inna hadainahu sabila imma shakiran ko imma kafura فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبنجي يا باوا دان ادم wannan damar sai ya karba ko ya ki karba to idan mutun ya zamana yana wato yana neman gaskiya yana bincike akan gaskiya yana kirdadan gaskiya to ubangiji yakan bude masa hanya sai ya gane gaskiyar sai ya aiki da ita idan mutun kuma ya cika ta'addanci da keta dokokin ubangiji wannan ta'addancin da zai yi kuma sai ya zama wani rufi ne akan zuciyarsa sai ya talallaba zuciyar ya talallaba zuciyar yau da gobe sai ya zama na babu abin da zai shiga zuciyar kuma na ciki ba zai fita ba maraken da ya shiga ba zai fita ba kuma wani mai kyau ba zai shiga ba wannan shine tabi'i da Allah yake cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadi haka nan muke tabi'i muke rufe zuciyar zukatan masu ta'adda masu ketare iyaka domin wani zai iya cewa to tunda Allah ya rufe zuciyarsu san menene za a ce sun yi laifi ai Allah ne ya rufe zuciyarsu akwai waɗanda suna da aqidar jabariya wato jabariyanci waɗanda suke ganin duk wani motsin su da faɗi tashin su kawai ubangiji ne yake tursasa su akan wannan don haka shi yake tursasa su su yi abin kirki shi yake tursasa su su yi natsiya suna fadar haka domin a gurin su ba wani dalilin da zai sa a kama su dan sun yi laifi ai al'amuran su a hannun Allah yake sai yadda ya ga dama da su wani ma yace to gashi Allah yace kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin ashe ubangiji shi ya sa su akan hanyar ba su suka zaba hanyar ba amma da zai tsaya ya dubi ayar zai ga ubangiji yace ala qulubil mu'tadin sai ce ala qulubin nasi ba kaga ashe kenan sai wasu waɗanda suke yan ta'adda masu laifi su Allah yake rufe zuciyarsu kamar yadda Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suka zama suna tsoruta suna aikatawa na laifi yau da gobe rana ala qulubihim ya rufe zuciyarsu ya yi tsatsa akan zuciyarsu don haka ya rufe zuciyarsu shi yasa zunubi har kullum jawo wani zunubin yake a duk sanda mutum yayi zunubi bai tuba ba to wannan zunubin yana daga cikin mummunar ukubar da zai gamu da ita tun a nan duniya wannan zunubin kuma ya jawo masa wani in yayi na biyu kuma na biyu ya jawo na uku ya jawo na hudu haka zunubin zai yi ta hawa ba daya bayan daya har ya zo ya rufe zuciyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa duk lokacin da yayi saban Allah sai ayi ainihin dugo baki akan zuciyarsa idan ya kuma yi sai a kuma yin wani dugon baki akan zuciyarsa idan ya kuma yi sai a kuma sanya wani dugo baki akan zuciyarsa saboda haka hatta yusbihu qalbuhu aswada mirbadan kalkuz mujakhiyan yace har zuciyarsa ta zama bakakirin kalkuz mujakhiyan kamar ka dauki kofi ka kifashi la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran ba zai san meye alheri ba meye abin da yake na kirki yayi ba kuma zai san na tsiya ya bar shi ba yadda ka san kofin da aka kifa shi ruwa ba zai shiga ciki ya zauna ba na ciki kuma ba zai zauna ba zai zube in za ka ɗau kofi ka kifa shi sama ya koma ƙasa ka sa shi a cikin teku ka ɗago shi me zai fito da shi ba zai fito da komai ba to haka zuciyar mai saban Allah take yau da gobe yau da gobe yau da gobe shi yasa ake cewa mutun ya gujewa hatta gurin da ake saban Allah kakkaje Allah yake la taqrabu zina la taqrabu al-fawahish kan ba ka je kusa da gurin domin tun kana ganin abin kana kankami idan ka baya so ya gani yau da gobe sai idan kuma ya saba to tun kuma zuciyar tana kankami yau da gobe sai kaji kuma zuciyar ma ta daina kyamar abu to fa da zarar zuciya ta daina kyamar abu to wata rana mutum zai samu kanshi tsundum a cikin abu shi yasa aka ce kan ma ka je kusa da abu wannan shine rigakafi rigakafi na saban Allah kada ka je kusa da gurin ake dan yau da gobe in kana zuwa kusa da abin to zaka samu kanka ka dulbiya a ciki to shine nan Allah madaukakin sarki ke cewa kazalika naqba'u ala qulubil mu'tadin duk masu tsoron masu saban Allah haka ubangiji yake rufe zuciyarsu wa qalu qulubuna ghul bal tabaa Allahu alaiha bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun sun ce wai zukatan su ne a rufe saboda haka ba za su ji wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba Allah ya ce a'a Allah ne ya la'ance su ya nesanta su daga rahama saboda kafircin su saboda kafircin da suke yi wannan kafircin sai ya jawo Allah ya nesanta su daga duk abin da yake rahama ne Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun haka muke jujjuya wato zukatan su da gannan su saboda kasancewar ba su yi imani da shi ba karan farko to sai Allah ya dinga jujjuya zuciyar shi yasa bawa kullun abinda yake fata abinda bawa yake fata shine ubangiji ya tsayar da zuciyarsa akan gaskiya ya tabbatar da zuciyarsa akan gaskiya ta Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ka tabbatar da zuciyar mu akan gaskiya domin al qulubu bi yadir rahman yuqallibuha kayfa sha duk zukatan mu a hannun ubangiji suke yana jujjuya ta yadda yake to duk lokacin da mutun ya kama hanyar Allah to sai kuma ubangiji ya buda masa yayi ta ganin abubuwan alkhair alhasanatu min thawabi alhasanati alhasanatu ba'daha to kaga kai aikin kware to wannan aikin kwaren shi kuma zai haifar maka da wani aikin kware din wannan shine sunnar ubangiji walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqima da sun yi aiki da abinda muke fada musu ake musu umarni da shi da ya zama masa alkhairi kuma ya zama musu dalilin kafewar zuciyarsu tsayawar zuciyarsu akan gaskiya idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima da sun yi haka kuwa da mun ba su lada gwaggwaba daga wajen mu wala hadainahum siratan mustaqima da kuma mun nuna musu hanya ta farki madaidaici shi yasa kullun addu'a mu kenan a sallah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kada ka ji cewa kai ka shiriya don haka baka bukatar sabuwar shiriya a'a kullun dan adam cikin bukatar shiriya yake domin fafutuka ce tsakanin runduna ta ubangiji da runduna ta shaytan yadda mala'iku suke kokarin su sanya san alkhairi a zukata haka nan su ma shaidanu suke kokarin su farauci waɗannan zukata sauraka dan adam a tsakankanin waɗannan abubuwa biye yake don haka kullun kokari yake ubangiji ya taimaka masa to mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan yanayi na roƙon Allah ya taimaka masa ya gane gaskiya ya aiki da ita wannan shine ya taka matakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka ji cewa kana buƙatar taimakon ubangiji a cikin dukkan komai hatta bautar Allah da kake kana buƙatar ubangiji ya taimaka maka akan wannan bautar Allah din da kake baka jin cewa kai bautar da kake yi din nan kai kake wa kanka a baka da minna da zaka ga ya ubangiji ya munnuna alayka an aslamu la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman sauraka ubangiji shike da minna akan ka kullun shi kake kokari ya kare shiryar da kai ta farki madaidaici Allah ce kazalika naqba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufe zukatan waɗanda suke al mu'tadina masu ketare iyakoki sannan Allah ya ce thumma ba'athna
min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin
na'am Allah madaukakin sarki sai ya nade mana duk tazarar da take tsakanin waɗancan manzanni ko tsakanin Nuhu da Annabi Musa. Ubangiji ya nade tazarar yace summa ba'athna min ba'dihi rusulan, baka duk baka labarin manzannin ba, sai aka dai nuna maka cewa sun ƙaryata annaba wanda Allah ya aiko, kuma Ubangiji madaukakin sarki yayi dabi akan zuciyarsu, wanda ƙarshe al'amarin su ya kasance halakarwa ne. Sai Ubangiji ya gangaro zuwa ga kissar Annabi Musa, domin anan Ubangiji yana so ne ya baka labarin manya-manyan annabawa da aka yi da kuma yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu. Don haka sai aka nade maka tazarar da take tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Musa alaihi salam, sai kuma aka faɗo kissar Annabi Musa alaihi salam. Kissar Annabi Musa alaihi salam za mu ga ta yi ta maimaituwa a cikin Alƙur'ani gurare daban-daban. Kusan babu wani annabi da aka maimaita kissarsa a cikin Alƙur'ani kamar yadda aka maimaita kissar Annabi Musa alaihi salam, saboda akwai tashabuhi, akwai kamanceceniya mai ƙarfi tsakanin Annabi Musa alaihi salam da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ta yadda Annabi Musa alaihi salam risalarsa ita ce farkon risala wacce ta zo da nizam, tsari na rayuwa ka to kam dungurungum sauran risalar da aka yi. Annabawa duk da suka zo da manzanni a baya sukan zo su yi kira mutanensu zuwa ga tauhidi, sukan zo su kira mutanensu su bar shirka, sukan zo su gyara musu wasu mu'amaloli da ba su da kyau. Sai lokacin da Annabi Musa alaihi salam da ya zo ya samu wata gwamnati ce wacce take tsaye da kafafuwanta, wacce ta cika duniya da jabaruti a wannan lokaci, ta cika duniya da ta'addanci da zalunci da keta alfarmar bil adama. Saboda haka Annabi Musa ya zo da tsarin da zai kawar da wannan gwamnatin ne gaba daya domin a shimfiɗa gwamnatin Allah. Kaga ashe kenan risalar da yazo da ita irin risalar da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da ita. Saboda haka Annabi Musa alaihi salam Allah ya ware ambatan bi'isar sa anan, ya ware ambatan ta bayan da ya ce ya aiko manzanni, wanda Annabi Musa ya shiga cikin manzannin, amma kuma Ubangiji ya sake waro shi da Annabi Harun ya ambace su domin kasancewar bi'isar sa ta kasance inqilaban, kanat inqilaban azima, juyi ne babba wanda aka samu, canji ne babba da aka samu a tarihin shari'o'i da kafa dokoki a duniya. Dokar da ba dan adam ne ya tsara ta ba, Allah madaukakin sarki shine ya tsara ta, kuma Annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi domin a zo a kafa wata al'umma mai zaman kanta, domin a zo a raya addinin da ya riga ya mutu, shine addinin da annabawa da suka gabace suka zo da shi. Ya zo domin ya kawo gyara ga aqida wacce ita ma ta lalace, ya zo ya kawo gyara ga mu'amaloli waɗanda suka lalace, ya zo da dukkan abinda al'umma take bukata domin ta rayu. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ambace shi, ya ware shi da ambato bayan ya ambaci manzanni a dunkule, yace summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna, sannan sai muka aiko da Musa da Haruna min ba'dihim bayan waɗannan manzanni da suka wuce. Allah ya aiko Musa, ya aiko Haruna. Annabi Musa shine wanda yake dauke da risala ta asali, Annabi Haruna kuma mai mara masa baya. Waj'alli waziran min ahli Haruna, kamar da yace a bani wani waziri wanda zai mara mun baya ya taya ni wannan aiki, domin aiki ne gagari. Fuskantar gwamnatin Fir'auna a wannan lokaci aiki ne babba, ce to yana buƙatar wani waziri da zai mara masa baya cikin danginsa. Wanda daga baya Allah yake cewa qad utita su'laka ya Musa, an baka abin da kake so, an baka roƙon da kake, addu'ar da kai an karɓa. Ubangiji ya ce wa Annabi Musa da shi da Annabi Harun su je, izhaba ila Fir'auna, ku je gurin Fir'auna, ku duka biyun Allah madaukakin sarki ya aiko ku, ku je ku samu Fir'auna. Ce ila Fir'auna wa mala'ihi, zuwa ga Fir'auna da kuma mala'ihi ƴan tawagarsa, manyan gari waɗanda suke su ne masu faɗa a ji, dattijan gari. Duk inda ka ji kalmar mala'u to tana nufin waɗanda suke manya masu cika ido da haibarsu. Kalmar mala a yamla'una uyunan nas min alhaiba, haibarsu tana cika idon mutane, kowa tsoronsu yake ji. suke fada a ji suke hanawa a bari to galibi duk yadda shugaba ya kai ga jabaruti ba zai iya mulki ba sai da irin waɗannan sai ya samu haɗin kan manyan gari shi yasa wani lokaci in kaga ana barna wani yana yin ta'asa yadda ya ga dama to babu shakka da haɗin bakin manyan gari idan suka so ya daina sai ya daina tilas ko ya koya su saboda fir'auna shi kadai ba zai iya mulki ba sai da waɗannan mala'u din shi yasa ko da yaushe su ne ma masu ba su shawara su ne masu cewa yi kaza bar kaza yi kaza Musa din nan yazo ya zo ne li yusfida fil ardi wa yadhraka wa alihataka ya zo ne dan ya barna a bayan kasa dan ya kyale bautarka kai da allolin da ake bautawa tare da kai don haka su ne koda yaushe a gindin fir'auna su suke dora shi akan hanya shi yasa Allah ya ce ya aika annabi Musa zuwa ga fir'auna sai ya ce wa mala'i da waɗannan ɗan kanzagin nata bi ayatina da ayoyinmu ya je musu da ayoyi na karantawa shine at-taura ya zo musu kuma da ayoyi na mu'jiza Allah ya bashi ayar ya sanya hannunsa cikin riga ya fito yana haske kamar cocila ya bashi sandarsa wacce take rikida ta zama ainihin miciji duk waɗannan ayoyi ne Ubangiji ya bawa annabi Musa alaihi salam ya bashi tisa ayatin bayyinat ayoyi tara bayyanannu waɗanda Ubangiji ya faɗi wasu daga ciki a cikin suratul araf Allah ce fastakbaru amma sai fir'auna da shi da mutanensa sai suka yi girman kai fastakbaru wa kanu qauman mujrimin suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin wannan jumla ce ta'liliya wato daman sun kasance mutane ne mujrimai mutane ne masu manya-manyan laifuka domin al-ijram shi ne babban laifi laifi ba ƙanƙani ba laifi na kisa na azabtarwa laifi na da'awar uluhiyya ya ce shi Allah ne shi ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi to kuma duk akan wannan ake yabinsa Allah ya ce wa kanu mujrimin wa kanu qauman mujrimin sun kasance mutane ne masu manyan laifuka shi yasa ba za su karbi da'awar annabi Musa alaihi salam Allah ya ce falamma
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ يَا إِنَّ غَسْكِيَا تَزُو مُسُ دَغَ وَجَمُ كُنْغَ أَنَا أُبَنْجِيجُ دِي يَا نَدِ كِسْتَر النَّبِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَنْ هَيْهُوَتَا دَ يَا هَارْ يَشِغَ غِيدَنْ فِرْعَوْنَ دَ يَا يَبَر ya bar masar har ya tafi madiyan da ya je ya dawo irin wannan duk kisar ubangiji ya nade ta anan bai fade ta ba domin abin da ake so a gaya maka anan shine yadda kafirai suke fada da gaskiya suke togewa akan fada da gaskiya da kin yin imani da Allah kuma da ƙarshe Allah ya halaka su wannan ita ce bukatar da ake so ka sani anan shi yasa ba sai an baka labaran rukan da ba su yanzu ake bukatar ka san su ba anan shi yasa ubangiji duk sai ya nade wannan yaya annabi ya ta annabi Musa ya taso har ya kai ga wannan mataki sai ga shi ta tsaham har ya zo wa fir'auna da 'yan fadansa ya zo musu da gaskiya Allah ce falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu anan ubangiji ya ce min indina dan ya nuna maka girman laifin fir'auna gaskiyar daga wajen Allah take ba daga wajen annabi Musa take annabi Musa turo shi akai saboda haka ma ba a ce yayin da annabi Musa ya zo ba sai aka ce yayin da gaskiyar ta zo domin shi dan rakiya ne an haɗo shi da gaskiyar ne aka ce ya rako ta su zo zuwa ga fir'auna da shi da mutanensa saboda haka abinda annabi Musa ya zo da shi sako ne daga Allah Allah ce min indina daga wajen mu sakon yake ya faɗa haka domin ka ƙara fahimtar irin girman laifin fir'auna da mutanensa kamar yadda alqur'ani zai faɗa yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu qalu inna hadha la sihrun mubin suka ce lalle wannan sihiri ne kuma mabayyani kaga wannan shi zai nuna maka munin laifinsu Allah ya ce gaskiya ce kuma daga wajensa take su kuma sun kirawo ta sihiri a wancan lokaci da annabi Musa alaihi salam ya bayyana a Masar babu abin da yake ci a cikin Misrawa irin sihiri in mutum yana so ya zama babban mutum fada ta matso da shi kurkusa sai ya zama babban mai sihiri idan ya zama babban mai sihiri to wannan shi ake damawa da shi don haka da annabi Musa ya zo ya nuna musu ayoyinsa ayoyin da Ubangiji ya turo shi da su suka ga mu'jizozin annabi Musa sai suka ce matsafi ne kawai wani ƙwararren matsafi ne ya zo garin amma ba maganar wani annabi da Allah ya turo da wata shari'a ba matsafi ne kuma abin da yake so shine kawai ya nuna wa mutane ya fi kowa ya kwace wa mutane matsayinsu haka sai suka jefe shi da sihiri kaga irin wannan shi aka jefa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wanda yake nuna maka duk waɗannan mutane a kowane lokaci a kowane zamani duk irin tunaninsu ɗaya abinda aka jefi annabi Musa da shi tun a zamaninsa bayan shekara ɗaruruwa shi Qurayshawa suka maimaita waɗancan Banu Isra'ila ne waɗannan kuma Larabawa ne abinda Banu Isra'ila suka ga annabi Musa haka nan Qurayshawa su ma suka gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa abinda ya zo da shi sihiri ne kuma mabayyani kamar yadda farkon surar ta gaya mana to idan sihiri ne annabi Musa alaihi salam ya zo da shi hakika su sun fi kowa sanin menene sihiri tunda su suka fi kowa kwarewa akan sihiri duk sanda kake sana'a ka kware akan sana'a da kaga wanda ya iya sana'a ka zaka gane baya bukatar ma sai wani ya gaya maka cewa wannan ya iya sana'ar kake kai kwararre ne akan ta kana gani ka san wannan ya iya abin nan da yake shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa sun san ƙarya suke yi cewa annabi Musa sihiri yake sun san ƙarya suke yi wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha sun yi jayayya da gaskiyar da annabi Musa ya zo musu suka nuna ba su yarda da ita ba suka ƙaryata ta wastaiqanatha anfusuhum amma zukatan suna da yaƙinin cewa gaskiya yake faɗa kawai ba za su fito ne su sadu da ba amma sun san abin da yake yi ba irin nasu bane domin sihirinsu duk rufa'ido ne dabaru ne ƴan dabaru ne da rufa'ido da saddabaru abinda shi kuma annabi Musa ya zo da shi haƙiƙa ce min al-haƙa'iq babu batun a ce da shi shi ma yau dabaru yake mai sihiri da ya ga sihiri zai san cewa abin nan ga yadda yake ba haka yake ba da ga yadda yake na hakikanin sun kawai rufa'ido aka yi wa mutane to shi yasa annabi Musa alaihi salam ya yi mamakin wannan magana da suka gaya masa tunda ya kamata a ce su suka fi kowa bambance tsakanin sihiri da abin da ba sihiri ba shi yasa sai yake cewa
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون
النبي موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق لما جاءكم yanzu irin wannan maganar za ku ringa faɗa dangane da gaskiya yayin da ta zo muku wannan kuma abinda za ku faɗa kenan gaskiya ta zo muku ku ce inna haza la sihrun mubin ku ce wai sihiri ne mabayyani kaga dole yayi mamaki asihrun haza yanzu wannan sihiri ne wannan maganar annabi Musa ce ba wai hikayar maganar su yake yi ba domin su ba tambaya suka yi ba su ba cewa suka yi asihirun haza ba ballantana Musa ya ce a taƙolona laƙilan ma ja'akum asihirun haza yana nufin maganar su a'a su sun yi jazubu ne sun tabbatar cewa kawai sihiri ne domin cewa suka inna haza la sihrun mubin lalle wannan sihiri ne kawai kake yi sai ki a taƙolona lil haqqi lamma ja'akum an yi hazfin maf'ul din ai a taƙolona lil haqqi lamma ja'akum ma taqulun ta ku rika fadar irin wannan magana game da gaskiya bayan ta zo muku su sun kirawo shi mai sihiri sai ya gaya musu abin da ya zo musu da shi gaskiya ne kuma bai kamata su faɗi cewa gaskiya sihiri ba ce sai ya ce asihirun haza yanzu wannan sihiri ne wannan istifham ne inkari yana nuna inkarinsa da baƙin cikin wannan magana da suke yi a duk lokacin da kaga mutumin da kake ja'in ja da shi akan wata magana yana baka hujjar sa da sigar tambaya to ya yarda da kansa ya yarda da kansa domin ya san ansar da zai zaka bayar irin wacce yake so ce ba ka da damar ka faɗi ansar da ta saba ta shi shi asihrun haza ba za su iya cewa ba sihiri bane ba za su iya cewa sihiri bane shi yasa sai yace wanzu wannan sihiri ne wato idan mutum ya ji kai masa irin wannan kuma ya san ba shi da gaskiya to dandanan ya furi suna sama da ka tsaya kana ja'in ja da shi ko sayan abu ka je ka san kan abin nan a ce radio ce ka je saya a kasuwa ka san kan radio ka san original din ka san kuma yar jabu din wani sai dauko yar jabu din sai ya ce wannan ai ita ce original din sai kuma ka san watakila sana'ar ka ce ka dade kana yi kana kallon sai suka ce wannan ce original din yana jin wannan tambayar ya san kasu zai fara ce ah to da Allah ya hakuri na ita ma dai wannan tana da kyau to kaga bai ce da su ba ba sihiri bane sai ya mayar musu da ansa da sigar tambaya asihrun haza yanzu ku kuwa kalli wannan abin da nazo da cin ku ce sihiri ne na'am ce wala yuflihu as-sahirun masu sihiri ba sa samun rabo ba sa cin nasara duk masihirci ba ya cin nasara wala yuflihu as-sahiru haythu ata ta inda duk ya kullo mai sihiri ba zai ci nasara domin abin da yake zuwa da shi takhayyulat ne ba gaskiya ba ne duk abin da zai zo ya nuna akwai ranar da ramin ƙarya zai ƙure akwai ranar da tusa za ta ƙure wa godari saboda haka babu ta yadda za a yi mai sihiri ya ci nasara idan har abin da nake faɗa sihiri ne to wata rana za ku gane sihirin ne ko ba sihirin ba ne domin mai sihiri ko ba zai yi nasara ba a ƙarshen al'amari kuma wa yi nasara annabi musa alaihi salam shi yi nasara mai sihiri ko ba zai yi nasara ba ya ci gaba da ce musu to kun ga wannan shi zai ƙara nuna muku cewa sun san ƙarya suke domin sun bar magana sihiri kuma sun shiga wata magana sabuwa duk sanda kake takaddama da mutum ya kaga yana tsalla-tsalla da an ɗauko magana ba a kai ƙarshen ta ba ya sake ta ya lalubo wata to alamun maƙaryaci ne ba ya da madafa bai san me zai faɗa in ba maƙaryaci ba ne duk magana aka ɗauko ta sai an ga ƙarshen ta ba ya ce da su ba asirun haza ai sai su ba shi ansa su ce masa eh sihirin ne amma sai suka saki wannan layin sai suka shigo wani layi na su ziga wawaye layin ziga wawaye tunda ba a da hujjar da za a bayar mara kuma a ziga wawayen gari su yi hauka sai suka ce da shi qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana to shin ka zo ne domin ka kawar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai kaga anan zai za su ziga wawaye wato zagin iyayenmu da kakanninmu ka zo kai kenan wato abin da muke kai ba bata ne iyayenmu kenan batattu ne kakanninmu batattu ne kaga jahili sai ci ba mu yarda ba wallahi ba mu yarda ba shi kenan sai a shiga hauka kaga wannan ai ba hujja ba ce ba a hujja cewa babana yana yi kakana yana yi na tashi na ga ana yi ba a hujja da wannan in ka ga mutum yana hujja da wannan to ya rasa me zai ce ne amma mutumin da zai ke da hujja shi ne sai ka hujjarsa amma ya ce a ya daɗe yana yi daɗewa ai ba ta sa abu ya zama ƙarya ta zama gaskiya don an daɗe a kanta ba zai yiwu ba inda daɗewa na mai da ƙarya ta zama gaskiya da Iblis ya fi kowa gaskiya ne a cikinmu akwai wanda ya fi Iblis daɗewa amma yana nan maƙaryacinsa saboda haka cewa an daɗe ana abu ba shi ke nuna cewa abin nan da ake kansa na gaskiya ba ne don haka duk sanda mutum zai yi hujja da iyaye ko da kakanni akan abin da yake yi na rashin gaskiya akan abin da yake yi na ƙarya to yana nuna cewa ba shi da kuma wani dalili da zai faɗa inda yana da dalili da zai faɗa ba zai yi wannan ba sannan sai suka ci gaba da cewa ta kunu lakum al-kibriya'u fil ard wato mu bar abin da iyayenmu suke kai ko kuma ku zama kuke da shugabanci a doran ƙasa wato kenan abu biyu ne ba za su bar mu mu yadda da ku ba na farko in mun yadda da ku kenan mun bar abin da iyayenmu suke kai sannan kuma in mun yi imani da ku kai annabi Musa da ɗan uwanka Haruna za ku zama ku ne shugabanninmu tunda ku ka zo da addinin kun fi sani shi idan tsare-tsaren siyasan nema da yadda za a shugabanci jama'a ko za ku gaya mana ya za a yi to kenan kun zama ku ne shugabanni mu sai mun zama masu bi kenan kun ga abu biyu kenan su suka hana su su yi imani yanzu ba maganar cewa sihiri annabi Musa ya zo da shi ake ba a maganar cewa ya zo ya saba wa kakanni da iyaye da kakanni sannan kuma abin nan da ya zo da shi zai karya musu suna su shugabancin da girman da suke da shi zai zama shi ke da girma to bin iyaye da riko da abin da suke kai kashi-kashi biyu ne akwai sanda za ka rike kan abin da iyayenka suke kai idan ya kasance gaskiya ne iyayenka suna kan gaskiya kai ma ka kasance a kan wannan wannan yana da kyau alkur'ani ya nuna mana wannan lokacin da Allah yake cewa an kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون هذا سكت شيء ذا سو بوتاوى أبن لكي بوتاوى ذا سو بوتاوى أبن لكي ينسى سكي بوتاوى إبراهيم لإسحاق لإسماعيل لإسحاق هذا أنا سمود أبن لكي بوتاوى شين يجسكيا أبن لكي ينسى سكي بوتاوى دو أن نباواني أبن لكي بوتاوى جسكياني سمود هكا أنا sai suka yi koyi sai suka nuna riƙon su ga abin da iyayensu suke kai haka nan annabi Yusuf alaihi salam shi ma yana cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun wattaba'tu millata aba'i yake cewa na bi hanya addinin iyayena suwaye iyayensa iyayensa annabawa ne tarewar nagarta kenan mutum ya zama annabi ya zama mursali ibrahim wa ishaq wa yaqub sannan kuma ya faɗi hanyar iyayen nasa don kaza iyayensa kawai dan suna ibrahim da ishaq da yaqub shi yasa yake bin su a'a saboda suna kan addini wanda yake babu shirka ma kana lana an nushrika billahi min shay bai yiwa mu haɗa Allah da wani saboda haka idan iyayen mutum suna kan hanyar kwarai yana da kyau ya rike wannan tafarkin nasu ba don wani abu ba saboda abinda suke kai din gaskiya ne amma idan aka zo maganar hujja to sai kuma ya kawo hujja ce abinda muke yi din nan ga hujja su ga hujja su ga hujja su abinda babana yake yi ga hujja su alqur'ani ga hujja ta hadisi ba ya ci gaba da cewa babana ba a'a waɗannan ma annabawa ne annabawa su suke zuwa da risala din daga ubangiji amma kai ko da babanka mutumin kirki ne ka rike abinda babanka yake kai ba kuma da babanka za ka yi mana hujja ba in aka ci tsiye ka abokin husuma yana husuma da kai ba kuma ci gaba za ka yi da cewa to fa ni ai baba na haka yace ni ba a'a tunda ba annabi bane babanka sai ka faɗi hujjar ka kuma sai ka danganta abin zuwa ga annabi to haka ake yi waɗancan dukkanin su kula annabawa ne babannin su saboda haka za su iya kawo su a matsayin hujja wanda kuma bai kawo abin da yake kai ba ko da ubansa yana mutumin kirki ne kawai kasancewar babansa mutumin kirki ba shi zai sa kuma ya yi ta hujja da babansa ba to sai kuma riko da iyaye wanda yawanci shi ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zarga waɗanda za su riƙe iyayensu ba bisa gaskiya ba waɗanda za su ga gaskiya su yi yaƙi da ita suke ba za su bi ta ba saboda iyayensu ba akan ta suke ba wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun lokacin da duk aka ce da su zo ku bi abinda Allah ya saukar kuzo kuzo abinda Allah ya saukar sai suke bal tattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mu dai zamu bi abinda muka samu iyayenmu akai. Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, ko da iyayensu ba sa fahimtar komai, ba sa shiriya. Wato ashe kenan zaka bi iyayenka lokacin da babanka yake kan abinda hankali zai karba, yake kan abinda yake shiriya ne, amma ka bi shi akan abinda hankali ba zai karba ba, ka bi shi akan abinda ba shiriya ba, wannan ai shine yake nuna wato tumatanci da dabbanci. A har kullun shi mai takalidi irin wanda zai makalkale wa iyayensa yace shi abinda suke yi shi zai yi ko da bai da kyau, yana so ya hutar da kansa ne. Wato babu mai san jiki mai ainihin wanda yake sahorami irin mai takalidi, mutum ne wanda baya son ya aiwata kwakwalwarsa, baya so ya aiwata basirarsa, baya so ya bincike, hutawa yake so. Domin idan aka ce da shi ya kawo hujja, in yana bukatar hujjar nan sai ya yi karatu, sai ya aiwatar da kwakwalwarsa, sai ya yi bincike, shi kuma baya son wanda ya fi so ya ci abin a bagwal, kaga ba zai sai kawai ya yi hujja da babansa, ce kaga ni haka na ga babana yana yi, kaga ba ya hutar da kansa. Sannan kuma galibi wanda za ka ga yana hujja da iyaye akan abin da yake ko da ba gaskiya ba ne, za ka samu mai son ya bi son zuciyarsa, yana so ya rabawa, ya raba kansa da dukkan wasu kuyut, wani abu da zai dabaibaye shi, ya ɗauki abin kawai ya jefa a kan mahaifinsa ko iyayensa. Idan har ya ce shi wannan abin gamsuwarsa ce, yardarsa ce zai bi, ai zai buƙaci a ce to me dalilinka, me yasa za ka yi kaza, wannan zai buƙaci ya yi bincike. To amma in ya ce a wannan hanyar babansa ce, in ka damu ka je ka samu babansa, shi wannan baya gabansa, kaga hutu yake so, baya sanya wahalar da kansa. To haka nan Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a gurare daban-daban irin wannan hujja da masu kin gaskiya masu faɗa da ita suke bayarwa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Idan aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar al-Qur'ani kenan, ku bi manzon Allah, sai su ce hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an, ko da ko iyayensu ba su san kowai ba, jahilai ne, wa la yahtadun, ko da ba a bisa shari'a suke ba, sai ku ce za ku bi su akan wannan. To kaga wannan shi yake nuna maka lokacin da ya kasance da ilimi da shari'a, to ba za ka samu irin wannan ba. Idan akwai ilimi da shari'a, to ba za ka samu kuma at-taqlidu bil a'la ba. Idan babu ilimi babu shari'a, to shine kuma ake komawa ana cewa me aka samu iyaye akai. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha, lokacin da suka yi wata aika wata alfasha, sai su ce ai haka muka samu iyayenmu suna yi, kai Allah ne ma ya ce mu yi. A cikin suratul anbiya haka mutanen annabi Ibrahim ya sha fama da su, wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi 'alimin qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين. النبي إبراهيم لو كنت بيزوه سام متانسا يتي لسو ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وأننا نقوم كان لكو كي فسكا فكي بوتا مسو مينين يكم وأننا سيسو كتي وجدنا آباءنا لها عابدين مودا من منسا مئيا يمسو ما وننسكي بوتا وا yace to ku da iyayen naku duk batattu, ku da iyayen naku duk akan batattu. Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu, a wani guri kenan kace ai haka suka samu iyayensu suna yi, saboda haka wannan ita ce hujjar su, kamar yadda Allah yake cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, mun samu iyayen mu akan wani abu, saboda haka zamu tafi a bisa tafarkin da suka tafi akai, zamu mutu akan abin da suka mutu akai. Galibi wannan takalidi shi yake hana mutum ya yi aiki da kwakwalwarsa, ya hana mutumin da yake bisa kafirci ya bar kafircin sai ya dawo musulunci, ya hana mutumin da yake kan bid'a ya bar bid'a sai ya dawo sunna, ya hana mutumin da yake kan wani ra'ayi gurbatacce ya saki ra'ayinsa ya dawo kan gaskiya. galibi wannan taqlidi shi yake jawo haka taqlidi a duk inda yake to yana dakushe al'umma ne yana dakushe al'umma ana so al'umma ta kasance al'umma ce wacce take aiwatar da tunaninta da kwakwalwarta ba kawai ta bi inna rududu ba kada kawai idan mutane suka bazama tun shi ma ya bazama ya bi su a'a yayi aiki da hankalinsa abin nan ana yi amma menene hujja da ta sa aiki menene dalilin da ya sa aiki anya abin nan kawai idan mun tashi muna yi sai mu ci gaba da yi to galibi rashin aiki da kwakwalwa irin wannan aiki shike jawowa kaga cewa mutane sun yi ta ci baya tunanin su baya ci gaba domin ba sa aiwatar da shi kun san tunani na dan adam kamar sauran gabbai ne kwakwalwa ta dan adam kamar sauran gabbai ne yadda ka san mutumin da baya motsa jikinsa gabbansa za su yi nauyi dan haka da ya dan yi tafiya kadan sai ka je na haki kuma baya motsa jikinsa to haka nan kwakwalwar da ba a aiwatar da ita daskarewa take ba za ta yi amfani ba kuma duk lokacin da ya zama na kana aiki da kwakwalwarka yau da gobe to kuma haɓaka ta take yi karuwa take yi kana haɓaka ta ne kana ƙarfafa ta ne ke yasa lokacin da za ka fara mutumin da bai taɓa hadda ta alƙur'ani ba ko wani abu in ya zo ya fara zai ji da wahala da kyar yake kai aya uku hudu amma yau da gobe kuma sai ka ga kwakwalwar na saki haka ne sai ga kwakwalwar na saki in yana yin rabin shafi sai ka ga ya daina shafi ɗaya sai ka ga ya kawo biyu sai ka ga ya kai uku sai ka ga ya kai hudu ma saboda kwakwalwar samun training take yi sai yasa Imam Sha'abi yace lokacin da ya fara haddar ilimi na hadisi ji yake yi kamar ana sa shi a hau wani wawa keken dutse haka yake jin wahala amma kafin ka ce me sai gashi kwakwalwarsa ta zama kamar wani wawa keken rafi duk abin da aka jefa sai ya haɗe saboda haka yace shi tunda yake bai taɓa rubuta baki a cikin fari ba kana bai taɓa sa ta wada ya rubutu ba duk abin da ya shiga kwakwalwarsa ya shiga kenan kuma ya haɗe shi to haka kwakwalwa take in ana aiwatar da ita yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe to taqalidi yana kashe wannan shi yasa duk al'umma da take da taqalidi ba za ka same ta mubdi'a ba hatta a harkar rayuwar duniya idan kuka ce sai na wasu za ku kwaikwaya to ku ba za ku ci gaba ba mutanen Japan ba sai da suka kulle kasarsu ba sai a kankin kansu suke dogara ba shi yasa suka ci gaba ba haka duk al'umma ka duba duk kasashen nan da suke kere-kere za ka samu kowace al'umma da kanta da yaranta da fahimtarta take ci gaba mutanen China da Chinancinsu suke komai mutanen Faransa da Faransancinsu suke komai mutanen Korea da yaransu suke komai saboda sun ce ba za su kwaikwayi na wani ba su ma da nasu mutanen Rasha duk wannan gugurmayar da aka yi na alharbul barida tsakanin America da Rasha yan Rasha ba da turanci take harka da yaransu turancin Rasha take amfani komai har yanzu kuma to haka al'umma in tana so ta ci gaba sai ta tanta kwakwalwarta daga ainihin wato taqalidi riƙe ra'ayin wani a ce sai shi ko a mutu idan aka yi wannan to ba za a ci gaba ba ku duba malamanmu na farko irin yadda suka bar ilimi mai yawa malamanmu na farko sun bar ilimi mai yawa saboda a wancan lokacin kowa bincike yake kowa nazari yake kowa nema yake mutum baya riƙe shehi ɗaya duk inda ya shiga ya ga mai ilimi to shehinsa ne baya riƙe shehi da yawa suke yi alfahari suke da yawan shehunansu amma a ce a ka riƙe shehi ɗaya ba ma ka ziyartar wani shehi in ka rizaltu ka yi ma saɓo haka wannan kashe ka za a yi a ce da kai ka zama a gaban shehinka kamar gawa a gaban mai wankanta haka sai inda aka juya ta a ce da kai in ka ga shehinka ya yi kuskure kada ka ce kanzin ko mai kaga yana yi ka sallama ka saluda to kaga an ce kwakwalwarka gaba ɗaya ta mutu kar ta yi amfani to shi yasa ita tafiyar sunna da karantarwar sunna raya kwakwalwa take domin ana ba wa kowa damar ya tsaya ya yi tunani ya yi karatu ya yi ilimi ya yi nazari ya buɗe littafi ya karanta shi ma ya gane abinda ake karantar da mutane kenan saboda haka da suka kasa samun abinda za su yi masa hujja da shi sai suka ce ka zo don ka raba mu da abin da iyayenmu suke kai أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض كما يزم كوكي دا جرما كوكي دا مزعي أدوران أسا شيما وانا هنا لك تكيم أبين دي هنا سكر بلا بكيا زمانا إذا سنية دا النبي موسى النبي شيدا النبي هارونا تكينا سوني شو قبلني su an kwace musu shugabancinsu domin shugabancinsu ya ginu ne akan abin da iyayensu suka taso akai to idan har annabi Musa ya zo da abin da ya saba na iyayensu suka bi su to sun saki shugabancin da iyayensu suka gina su akai kenan to haka duk masu fada da gaskiya zaka samu wannan ita ce hujjar kuma wannan wani abin suka ne da ake sukan mu'mine da ita a ko ina masu kira zuwa gaskiya a ce ai girma suke su mukami suke so da zarar sun zo sun ce a sai ai girma suke so mukami suke so wanda kuma abun ba haka bane girma da mukami duk waye yake ba da shi Allah ne yake ba da shi shinan annabi Musa da Harun ya zo ne domin ya ceto banu Isra'ila daga bautar wani Allah daga bautar Fir'auna zuwa ga bautar Allah zuwa ga bautar ubangijin Fir'auna ya raba su da tsarin kama kariya na Fir'auna zuwa ga tsarin Allah madaukakin sarki wanda tsarinsa shi yafi na kowa karshe natija sai suka ce wa ma nahnu nakuma bi mu'mini mu fa ba za mu yi imani da ku ba karshe daman abinda za su kai gare shi kenan tunda sun kasa fadar hujjar su kuma annabi Musa ya kawo musu ayoyin da suka kasa mayar da su karshe abinda za su ce ba fa za mu yadda ba ka gama nasiha ka gama wa'azin ka gama fadar gaskiyar ka gama lecture ka gama kawo hujjojin ya ce ba za mu yadda ba wannan shine karshen abin da zai fada duk abin da zai fada ya fada amma ba a matsayin hujja ba in ya tashi rufi ya zai ce to ni dai ban yadda ba Allah madaukakin sarki ya ce wa qala fir'aun
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
سُوَنَّا فَيْفَيْ نَبِيُّكِنَا أَتِكِنْ كِسَّرْ وَمِنْ فَيْفَيْ وَجَنْبِيَرْنِي أَتِكِي gaba biyar ce ko zango biyar zangon farko gashi nan annabi Musa ya zo ya faɗi gaskiyarsa an ce da shi sihiri to gaba ta biyu ita ce wadda za mu karanta insha Allah in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in